This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata, 4 ga watan Mayu shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji tattaunawa da muka yi da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya, wanda ya ce sun daga wa gwamnatin tarayya kafa ne saboda shiga batun da shugaba Bola Tinubu ya yi. Haka zalika za a ji cewa Amurka ta ware miliyoyin dala domin tallafawa al'ummar da suka fada cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin tsaro da kuma karancin abinci a Afirka ta Yamma. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu na baya, za mu buɗe muku layin tarho domin ku ba da ra'ayinku a kan nawa kuke gani ya kamata gwamnati ta biya ma'aikata a Najeriya. Lambarmu dai ita ce 202-980-6850. Sai dai yau ba za mu iya kawo muku shirin Allah ɗaya ba. A don haka ga Aisha da labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Ga labaran duniya. Unguwannin Chinatown sanannu ne a ko'ina a faɗin duniya. Ya Allah ko don kofofinsu masu launin ja ko kuma titunansu da ke cike da kantinan cin abinci da shaguna. A birnin Nairobi na kasar Kenya akwai unguwannin Chinatown da dama da girmansu ya bambanta a sassan birnin. Kasuwar Feng Cheng cike take da kayan sayarwa iri daban-daban, kama daga kayan alatu zuwa Italiya.
This supermarket is not only for Chinese, for any people.
Ba a kafa wannan kasuwar don 'yan China kadai ba, kasuwa ce ta kowa da kowa. Wannan kasuwar tana cikin ɗaya daga cikin unguwannin Chinatown a Nairobi. Kasuwar da ke unguwar Kilimani tana da ratar kilomita 5 zuwa babbar gundumar kasuwar wato kasuwanci ta birnin. Mamallakin shagon kuma mai aikin likita a da, Liu Feng Cheng, ya buɗe shagon shekaru 6 da suka gabata. Ɗan asalin ƙasar China ne, wanda ya koma Kenya shekaru 30 da suka gabata. Ya auri 'yar ƙasar Kenya kuma sun haifi yara 2 tare. Chen ya ce ya zama ɗan kasuwa ne domin ya ga irin damar da ke akwai a Kenya.
I check from 30 years ago up to now is the Chinese there come some more than before.
Fan ya ce idan na yi la'akari daga shekaru 30 ya zuwa wannan lokaci akwai 'yan China da ke zuwa nan fiye da da. Kasar Saudiya ta faɗa yau Talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafin da ya kai Celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji, wanda a bara aka sami dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi. Ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki 1.5 zuwa 2 na ma'aunin digiri, wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a Makka da Madina, kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar Ayman Gulam ya faɗa a wani taron manema labarai. A ranar 14 ga watan Yuni ne za a fara aikin hajin, wanda ya kasance ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci 5 wanda yake wajibi ga dukkanin musulmi da Allah ya hore mishi aƙalla sau ɗaya a rayuwarsa. Bara, sama da musulmai miliyan 1.8 ne suka yi aikin haji, kamar yadda bayanan hukumomi suka bayyana. Sama da mutane 2,000 sun fuskanci matsalolin matsanancin zafi bisa rahotannin hukumomin Saudiya, bayan da aka samu hauhawar zafi da ya kai Celsius 48 a ma'aunin zafi, wanda ya daidai da digiri 118. Ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi, ƙarin tallafin jinƙai da sako wasu daga mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza, yayin da Hamas ta kama baki ta yi shiru a kan tayin da aka yi mata. Jami'an Isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗan, sannan Amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da shi da ita. Wani daftarin yarjejeniyar da muryar Amurka ta samu ya buƙaci Hamas ta amince baki ɗaya. sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagaita bude wutar ba tare da bata lokaci ba kuma ba tare da sharadi ba. Abinda daftarin yarjejeniyar ya kunsa ya buƙaci cewa gaggauta aiki da yarjejeniyar zai taimaka a kai ga tsagaita bude wuta. Yarjejeniyar wato janyewar dakarun Isra'ila daga yankin da mutane suke zaune a Gaza, sako waɗanda ake garkuwa da su, ƙarin tallafin jin kai, farfado da muhimman buƙatu na yau da kullun da komawar 'yan Filistinu fararen hula zuwa arewacin Gaza. Mai magana da yawun ma'aikatar wajen Amurka Matthew Miller ya faɗa wa manema labarai ranar Litinin cewa an yi wa Hamas ta yin yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tun ranar Alhamis, amma ya zuwa yanzu bata ce ufan ba. Ya ce muhimman sharuɗin da yarjejeniyar ta kunsa sun kama da wato sun yi kama da sharuɗin da Hamas ɗin ta gabatar makonnin da suka gabata. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta dakatar da wata yarjejeniyar sassauta tashin tashina tsakaninta da Koriya ta Arewa, kamar yadda jami'an tsaro suka shaida yau Talata, lamarin da ya baiwa Seoul damar ci gaba da ayyukan soja a tsakanin kan iyakar da ke tsakaninta da Koriya. Shugaban kasar Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol ya yi na'am da matakin wanda ya kasance wani bangare na martanin Seoul bayan da Pyongyang ya aike da jerin balan-balan cike da juji da bahaya a yankin Koriya ta Kudu. Wannan matakin ya baiwa Koriya ta Kudu damar sake fara rawar daji wanda ya hada da horon harbi da harsashen gaske akan iyakarta da kuma tsibirin gabar teku.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga tattaunawa da babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC Nuhu Turo, bari mu leƙa jamhuriyar Niger, inda kasar Amurka ta sanar da ware wasu miliyoyin dala domin tallafawa al'ummomi da suke cikin halin buƙatar agaji a ƙasashen yammacin Afirka. Matsalolin tsaro da ƙarancin abinci da yawaitar ƙaurar jama'a daga matsugunansu sun haddasa yanayin buƙatar agajin gaggawa a wannan yankin, lamarin da ya sa Amurka ta hanyar hukumarta da ke kula da rayuwar ƙasashe masu tasowa ta USAID ta yanke shawarar tsara ayyukan jin kai da za a gudanar da haɗin gwiwar ƙungiyoyin cikin gida da na ma ƙasa da ƙasa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaimun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Miliyan 176 na dala ne aka bayyana cewa Amurka ta amince ta bayar domin al'ummomin da ke cikin halin bukata a ƙasashen Sahel da na yankin tafkin Chadi, inda matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula suka yi sanadin ficewar miliyoyin mutane daga garuruwansu na asali. Sanarwar da ofishin jakadancin Amurka a Niger ya aike wa manema labarai ta fara da cewa adadin mutanen da ke bukatar agajin gaggawa ya karu a wani lokacin da isar da tallafi ke zama jidali sakamakon rigingimin da ake fuskanta a wasu yankunan kasashe irin su Mali, Mauritania, Niger, Burkina Faso, Cameroon, Chad da Nigeria. Shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi ya yaba da wannan yunkuri, kodayake kuma a cewarsa cimma nasarar wannan abu na bukatar zuba ido.
Lalle shi wannan abun kware ne, tunda kaga mutane suna cikin matsala kware da kowa wanda ya zamanto bisu tashi hankali na wannan jihadist din nan terrorist, mutane sun bar gidajensu kenan. Lalle an ci a taimaka musu wannan abun kware ne. Yanzu gwamnati ya kamata ta sa ido ta gani wannan tallafin ya kai a hannunsu, don saboda kowa suna cewa wannan bayan Allah suna cikin hukuma.
Hukumar USAID ce yake da nauyin wannan gagarumin aiki, za kuma a yi zubin kudaden gudanar da shi ta hanyar abokan hulɗar Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu irin su WFP da UNICEF da OCHA, domin samar da abinci da ruwan sha mai tsafta da kiwon lafiya da samar da kariya ga mutanen da ke da rauni da dai wasu ƙarin tallafi masu muhimmanci, in ji sanarwar. Wani ɗarajin kare haƙƙin bil'adama Salisu Amadu na ganin bayar da fifiko ga matakan inganta ayyukan noma da wani ɓangare na wannan tallafi a matsayin hanya mafi a'ala.
Ko da an kawo taimakon ya zamanto an huddo wani samfarin gyara noman rani, ko kuma shi neman noman damanan ma ya zamanto a ce an yi shi ba na gargajiya ba, don saboda yau al'umma ta riga ta zama lunkin balimkin. Kuma wurin noman sai an huddo wata dabara da abincin dabbobi da na al'umma, an dai an same su sai mu ga al'amura suna warwarewa insha Allahu. To amma wannan shawarwari ne ya kamata a zana da ƙwararru da su masanan abin.
Girman bukatun jama'a a kowace daga cikin kasashen da wannan shiri ya shafa ya zarce tallafin da Amurka ta yanke shawarar bayarwa, duk da cewa ita ce ƙasa mafi bada babban kaso na irin wannan taimako a yankin Sahel da na tafkin Chadi. Da wannan dalili ne Amurka ta yi kiran illahirin masu bada tallafi su yunkura domin kubutar da rayukan dumbin mutanen da ke cikin halin bukata, a kuma samar da rayuwa mai sassauci ga waɗanda ke cikin halin ƙangi, in ji sanarwar. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Bayan kungiyoyin kwadago ta wato a Nigeria, NLC da TUC sun sanar da ɗage yajin aiki na wucin gadi wuni guda bayan fara yajin aikin. Wakilin sashen Hausa a birnin Abuja, Alhassan Bala, ya ji ta bakin babban sakataren kungiyar TUC Nuhu Toro ko shin me wannan janye yajin aikin yake nufi, sai ya ce:
Na farko dai ba janye yajin aiki muka yi ba, jinkirta ta muka yi. Idan ka jinkirta abu, kana iya daukan abin ka duk lokacin da ka ga ya cancanta. Kungiyar kwadago ta TUC karkashin shugabancin Comrade Engineer Festus Osifo da ta NLC da Comrade Ajero Kewa Jagora, yau Talata mun jinkirta yajin aiki da muka shiga jiya domin ganin abubuwan da muka samu sanadiyan wannan yajin aiki daga bangaren gwamnati. Na farko dai ita yajin aiki, ina so masu sauraro su fahimci cewa ana yin ta ne domin biyan bukata, ana yin ta ne domin tilasta wa gwamnati ta yi abin da ya dace, ba ana yin ta bane har illa masha Allah. Misali, idan kana da uzuri ko kuma kana da bukata, in ka gabatar da bukatar ka, in kana kyautata zaton an kusan cimma wannan bukatar ka, sai ka jinkirta domin a samu a idasa tattaunawa. To wannan shine a takaice abin da muka yi. Abin da yasa kuma muka yi haka, domin mu sami kwakwarar tabbaci daga wajen shugaban kasa, shugaba Tinubu, cewa ya yi alkawarin za a biya sabuwar albashi. Kuma bayan haka ya yi alkawari 60,000 ɗin da suka baida suka ba wa ma'aikatan Najeriya, duk wani abu da za a biya yanzu zai ɗara 60,000. To alhamdulillah, muna kira zato zai iya ba mu 400,000 ko 600,000 ko 500,000, amma dai ya ba mu tabbacin cewa zai ɗara abin da aka bayar 60,000. So ganin haka shine muka ba su wani wa'adi na sati guda domin a samu dama kasan tattaunawa irin wannan ya bukaci lissafi. Ba abu ne da kawai za ka fito ka abbaci cewa kaza za a bayar, ba sai ka dubi menene yawan ma'aikata, idan ka bayar nawa ne jimillan abin da za a bada, duk wannan duk za a yi su cikin sati guda. Tunda shugaban kasa ya tsoma baki shi sa muka daga kafa cewa to a bashi dama da bukarabansa a tattauna a ga meye ya kamata a bawa ma'aikata, a kuma da mu za a yi wannan yarjejeniyar. Daga nan zuwa sati guda, Allah ya sa mun samu mun cimma burinmu, alhamdulillah. In kuwa aka samu akasin haka, to wannan yajin aikin da muka jinkirta muna iya daukan abinmu mu ci gaba.
Wasu na ganin cewar bukatar ku ta mafi karancin albashi ya kasance 470,000 da wani abu ne da ba zai yi ba, shin ya za ka ce?
To wannan ra'ayinka ne kuma ba daidai ba ne?
Ba ni na faɗa ba, wasu al'umma ne.
To ra'ayin al'ummar da suka faɗa ne kuma ba daidai ba ne, domin idan yau kai la'akari da abin da 'yan majalisunmu suke ɗiba, kwanan nan aka siya musu motoci biliyoyin naira. Idan ka je jihohi, misali, za ka samu gwamna, gwamnar yana allu bazaranci, yana sama da faɗi da dukiyar jama'a, wanda inda za a yi tattali a kan wannan dukiyoyin za a iya samu dukiyar da za a biya albashi mafi inganci wa ma'aikacin Najeriya. Saboda haka mun san suna da kuɗin da za su biya, idan sun ce mana ba su da kuɗi, su zo su mana bayani kuma su ba mu hujjan abin da ya sa suke ganin ba za su iya biya ba. Sannan kuma ina son masu sauraro su fahimci cewa wannan ƙuduri namu ba mu ce lalle dole sai an ba mu abin da muke nema ba. muna kyautata zaton abinda muke bida shine ma'aikaci zai iya amfani da shi mafi kankanta ya taimaka masa da shi da iyalinsa da yaya guda hudu a wata. Saboda haka idan ku suna ganin yayi yawa ko yayi kadan sai su zo mu zauna su mana kokarin bayani idan mun ga su alhamdulillah in ba mu gamsu ba kuma mu musu bayani abin da muka ga ya cancanci a baiwa ma'aikaci. Shi tattaunawa irin wannan ba ni gishiri ne ba kamar da daga ƙarshe sai kaga an samu masala kowa ya ji daɗi daga bangaren ma'aikata mun ji daɗi kuma gwamnati ma sun ji daɗi. So wannan shi ne abin da ya auku.
Nuhu Toro kenan babban sakataren kungiyar kwadago ta TUC a Najeriya a tattaunawarsa da Alhassan Bala a birnin Abuja. Yanzu kuma sai ku shirya ku kira lambarmu 202-980-6850 domin ba da ra'ayi a kan nawa kuke ganin gwamnatin tarayya ya kamata ta biya ma'aikata. Amma kafin nan a ɗan shakata da wannan faifan. Dalla yanzu muna jira ku bugo mana domin ku ba da ra'ayinku akan wannan maudu'i da muka aje. To yanzu muna da wata kira da Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Assalamu alaikum, sunana Adamu Jeje daga kamfanin bate da ke garin Yaki a nan Kaduna Najeriya.
To Malam Adamu Jeje,
alhamdulillah, na'am. To mun yi tambayar ku tun rana na cewa nawa ya kamata ake an biya ma'aikata karancin albashi. To ba shakka a dubiya da tsanin tsadar rayuwa da ake ciki a ƙasar namu Najeriya wanda ita gwamnati sun yi Najeriya cikin wannan gagarumin talauci da muke fama da shi da tsadar rayuwa. To karancin albashi ya kamata su yan kungiyan kwadugo idan aka samu sasanci a 150,000 zuwa 200,000 saboda duba ko da ba mu aikin gwamnati ko muka fi yawa. To sai ba ɗan kaɗan ba amma mun zo duk aikin yajin aiki a kan dawo da tallafin mai ne da kuma matsalan tsaro da ya addare mu.
To
wannan ba da dace kungiya ne na kwadugo fatan mu Allah ya sa ban zuwa.
To mun gode ƙwarai Malam Adamu Jeje. Yanzu bari mu kaɗa zuwa jamhuriyar Nijar. Waye a Nijar?
Hey, salamu alaikum baba Yakubu Makeri.
Na'am, wa alaikum salam.
Tare da Umama Ali Ali shugaban club da Dikkan Kadogon Dutse.
To Umama Ali Ali muna jinka.
Abinda annora aina lalle abinda annora aina ta ga wannan cece ake tsakanin kwadago da gwamnati. To lalle ya kamata gwamnati ta ji ba ta gani masu karamin karfi ko an da ba su albashi da yawa kwar ya kamata su a ce an ba su 70,000. Dan sabida kun gani tsarin rayuwa ta yi yawa kwar cikin kai kasar mashin maza tarka ko ina ko miya tsada. Ya kamata gwamnati ji ba shi gani lalle akwai wahala kwarai tunda mu yanzu nan Niger ma mu wanga yake aiki masu kai har Niger ma ya shafe mu tunda mu yau da shi duka ba mu samu kai aiki ba saboda babu huta. Na gode mu da America umma
to mu ma mun gode umma. Bari mu je jihar Nasarawa. Dai da Nasarawa
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari bari
a gaida Bashir Tela muna jinka.
To alhamdulillah a kara musu albashi yana da matukar muhimmanci to amma ni a na wurare ina gani a kara musu kamar 200 zai fi saboda an nan dai za a kara musu 200 ce na kuɗi to wallahi tallahi abubuwa za su tsada kuma waɗansu ma'aikatan da suke gidan haya masu gidajen za su kara musu kuɗi kuma suna tunani suka karɓi makudadin kuɗaɗe. Muna fatan dai kamar da aka samu wannan fahimtar a samu daidaito a ba su kamar 200,000 ni a na fahimtar ina ganin ya ci.
To mun gode ƙwarai Malam Bashir Tela. Bari mu je Bauchi. Wane ne ke Bauchi?
Yawwa, ni ne mai suna Barka Yohana ne.
Yohana, muna jin Malam Yohana.
Yawwa, ni ra'ayina ya kamata gaskiya nawa shawara ya kai kamar 200,000 bisa ga tsadar rayuwa. yawa ya kai 200 saboda talakawa su samu su yi dumi yanzu in an ce ko 100 ma abinci ya isa da yau a ce masara tana 70 da wani abu a wani wuri ya fi haka inda za a ce maka ya kai 200 ina zan abun zai biya bukata.
To mun gode Malam Yohana. Yanzu bar mu je jihar Zamfara. Wane ne a Zamfara?
Lawal Gustavu.
To Malam Lawal muna sauraronka.
Madalla. Ni a matsayina ta ma'aikaci kuma a matsayin Najeriya wanda ya san halin da rayuwa take ciki. Ina gani ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya wa ma'aikata ta biya su akalla 350. Wanda cikin 350 din nan za su samu abin da za su sayi na abinci. Saboda buhun masara ya kai 85,000. Idan aka yi haka yana ganin za a samu abin da za a samu kuma ita ma gwamnati za ta ga cewa ta take wata kafin kuma ma'aikata za su ga an kyautata musu. Insha Allah.
To madalla madalla sau bari mu je Taraba. Wade ne a jihar Taraba?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum assalam. Ina sunan malam?
Ina malamin Adamu Alhaji Jiyu Tafu.
To Malam Adamu duniya na sarinka. Rage rediyonka ka saurare mu a waya.
Na kace shi ma na kace shi gaba daya.
To shikenan bismillah.
Ni ra'ayina tsara musu kaman 200 haka. Saboda tsadar rayuwar nan zai zo ya wuce ai.
To mun gode Malam Adamu bari mu je can kudu a Ibadan. Wane ne daga Ibadan?
Assalamu alaikum, ni ne Malu ga dan PPP nan kar shanu ake yare.
To Malu muna jinka.
Gaskiya wannan yajin aiki da aka yi ya kasara al'umma, idan muna kira ga yan kwadar goro Allah sauta a tasanta tsakanin su da gwamnati. Domin an san ana cin tsadar rayuwa amma kuma ya kamata su duba idan gwamnati ta kara musu bisa ga 60,000 to su ci bazu Allah suwa Allah su yi hakuri su koma bakin aiki.
Wato abin da dan haura 60,000 ya wadatar?
Ya wadatar idan ya dai gwamnati ta kai ko 150,000 hakan ga ko 200,000 to ya kamata su hakuta su ma su diba cikin hali da kasar take ciki domin kasar tana cikin wani hali wallahi.
To mun gode. Dan PDP bar mu je Yobe. Wane ne a Yobe?
Muhammadu ne daga karamar hukumar Karasuwa a Yobe.
To muna sauraronka Muhammadu.
Naira ina gaskiya ko an ba da naira 100 ma akwai mutanen da faga shi garin da ya kai mutum 500 zuwa 700 ma. Amma ai kaci ko daya. To ni za ba su kufa. Gaskiya naira ina dai kawai dai a ba da 100 ma ko 70.
Ya wadatar. To shikenan bari mu sake komawa jihar Taraba. Wane ne a Taraba?
Alhaji Sani ne daga mutum biyu.
To Alhaji Sani muna jinka.
Alhaji ya kamata wannan a shiga santa akan naira 200,000 dai. Wannan al'amari.
Me yasa ka ce 200,000? To ina jin malam na Taraba mun rashe shi. Bari mu dauko wani daga jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Ranke dai kana magana da dan Asabe mai fata ya wuce daga nan jihar Kebbi.
To a gaida dan Asabe.
To ni ina ganin abinda ya kamata a biya ma'aikatan gwamnati karshen albashi daga 150 zuwa 200. Domin idan ka bibi buhun dawa ana sai da shi 80,000 buhun gero 80,000 masara 80,000 mudun shinkafa 200,000 ga shinkafa ga kunu ana dafa shinkafa ana tuwo 150,000 ko 200,000 ina ganin zai
wadatar
ma'aikacin gwamnati ya rike iyalinsa wata guda.
To amma ka yi la'akari da waɗanda suke Abuja da waɗanda suke can wuraren 200,000?
Gaskiya ko Abuja ka je ka tambaya ka ji Abuja ma in ka bincika buhun masara ko na shinkafa ko na dawa zai fi 80,000 don Abuja alkariya ne.
To mun gode ba da dasa
bai. Albashi nan 200,000 yawa insha Allah.
To mun gode bari mu je Zazzau. Wane ne a Zaria?
Assalamu alaikum, sunana Musa Adalare daga Kera Karfa Zaria.
To Malam Musa muna sauraronka.
To ni yi da kira abin da nake ga yarati a ba ma'aikatan nan a ce 150 kamar yadda mai bugu waya na farko ya yi bakoci na daga jaji ko da ni bidin nan kware da gaske kuma su tun yin kwadugun gaske har ga Allah mu abin da muke so siya din haƙi a kai mun fita sun kama hanya ba kun ga matsalar tsaron da ya addabe mu ana ta samu mutane haraji yanzu a daji ga kuma wannan haraji ne cikin gari sa'an nan kuma ga tsadar rayuwa sakamakon mun fita daga cikin talaki ya kan fata a cikin yin zanga zanga a kai ko kuma sun yaji aiki a kai wallahi Allah al'amarin gina Najeriya ba daɗi ba ga bazu musulmi sauran Allah
to mun gode Malam Musa Dallaji yanzu bar mu har yau dai muna a zazzau wane ne a Kaduna a muna da kira a Kaduna wane ne a Kaduna da alamar line na Kaduna ya katse in kana abin da kada iya sake bugo muna maudu'in mu shine nawa kuke ganin ya kamata wato gwamnatin tarayya ta biya ma'aikatan Najeriya karanci wato mafi karanci albashi wane ne Kwantagura na'am wane ne Kwantagura
Baba Yakubu Makeri kana magana da injiniya mai gero Makeri Kwantagura jihar Niger
to injiniya muna sauraron ka
wato gaskiya ya dace a ce karamci albashin ma'aikatan Najeriya 100 saboda halin rayuwar da ake ciki yayawa to ake 60 ba sai buhun wanda ko buhun nasara ya dace a ce a kasa ko yau an ga dauke ma'aikaci ana bashi 100 tsakanin da Allah amma 60 ba za ka kare su a kariya ba ko ce wani kwana nawa ba su yi saboda ba su yin in ka ce 60 to rabin buhu za ka sai ba ka yi sai buhu ya dace a ce akalla ko yau an ka dauki mutum aikin gwamnati a ce ana bashi 100 da halin rayuwar da ake ciki yanzu
to mun gode injiniya da wannan ra'ayinka bar mu je Kaduna wane ne a Kaduna Malam Abdulrahman muna sauraron ka
eh Abdulrahman dan mun ka da Kaduna yana da ana magana da kuri yaji aiki ne
menene ra'ayinka akan nawa
ana ka mun mutuwa wannan yaji aikin ba wanda zai gani ka sanar kai Allah ya kawo mutuwa
to mun gode kwarai da gaske ina jin da wannan kira za mu sauke labulin kiran na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu a huta lafiya to madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice
to baba a takaicen ungwannin Chinatown sanannu ne ko ina a fadin duniya Ya Allah ko dan kofofin su masu launin ja ko kuma titunan su dake cike da kantunan cin abinci da shaguna. A birnin Nairobi na kasar Kenya akwai unguwannin Chinatown da dama da girman su ya bambanta a sassan birnin. Kasuwar Feng Chen cike take da kayan sayarwa iri daban-daban kama daga kayan alatu zuwa taliya. Kasar Saudiya ta faɗa yau Talata cewa mahajjata su yi shirin fuskantar yanayin zafi da ya kai Celsius 44 a ma'aunin zafi a yayin aikin haji, wanda a bara aka samu dubban mutane da suka fuskanci matsalar zafi. Ana kyautata zaton cewa ma'aunin zafi madaidaici zai haura da maki 1.5 zuwa 2 na ma'aunin digiri wanda ya zarta ma'aunin zafin da aka saba da shi a Makka da Madina. Kamar yadda shugaban cibiyar yanayi ta kasar Ayman Gulam ya faɗa a wurin wani taron manema labarai. Ya zuwa yanzu babu tabbaci a kan cin mai yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta na wucin gadi, ƙarin tallafin jin ƙai da sako wasu daga mutanen da Hamas take garkuwa da su a Gaza, yayin da Hamas ta kama baki ta yi shiru a kan tayin da aka yi mata. Jami'an Isra'ila kuma suna ta baban wasu sharuɗa sannan Amurka tana yunkurin ganin cewa kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da yarjejeniyar da kuma ganin an aiwatar da ita. Wani daftarin yarjejeniyar da muryar Amurka ta samu ya buƙaci Hamas ta amince baki ɗaya sannan ta yi aiki da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ba tare da ɓata lokaci ba kuma ba tare da sharaɗi ba.
To masu sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan dare sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na wannan dare Mr. Chang. Baba Yakubu Makeri ne nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Assalamu alaikum.